iya miki kishiya amma kuma auren ya dauru aure ya dauru sai dai kawai ki kokari ki kwace kudin ki in kuma zaki wasu hakuri ku ci tare da ke da amarya to jakin kyauta Allah miki albarka amma dai bai kyauta ba kuma ya miki cin fuska kuma abin da yabe ba halal bane wallahi alam na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune da mijinta tsawon shekara 8 yana mata abubuwa na rashin kyautatawa amma tana masa biyayya so ko ya suka samu matsala sai ce ya sake ta daga baya ma dai ya sake ta har sau biyu tace kuma yana sana'ar POS yanzu haka bayan ta koma kenan to amma harkar da yake damfaran mutane yake ta hanyar transfer din ko
subhanallah
kuma da haka yake ciyar da su
subhanallah
shine take tambaya ita ma idan tace ya sake ta tana da laifi a wajen Allah
bata da laifi bata da laifi tana da dalili ta rabu da shi tunda yana ciyar da su da haram Allah shiryar da shi Allah ganar da shi duk matar da mijinta yake mu'amala da haram ko yake sata ko yake fashi da makami ko yake damfara ko yake cutar mutane to na farko dai ta yi kokari ta tabbatar ya daina na biyu in bai daina ba ta sanar da magabatan sa ya daina in bai ba za ta iya neman ya sauke mata dan kar ta ci gaba da rayuwa da shi yana kawo musu haram Allah kiyaye
Allah saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta mace ta sha abin da zai saka ta kiba saboda mijinta yana son kiban nan
na'am ya halatta mace ta gyara jikinta ta kyautata jikinta dan mijinta yi sha'awarta wannan ya halatta amma idan abin da za ta yi bai saba shari'a ba yin kiba ba canja halittan Allah bane ba canja halittan Allah bane watakila tana da raman da ya kara mata muni mijin kuma yana so ta danyi dan bulbul haka dai ba laifi to sai ta je ta yi amfani da abin da za ta danyi dan bulbul wannan ba laifi bane ta masa kulliya ta gyara jikinta malamai sun bada fatawa akan halaccin haka to amma da sharadi sharadin shine sai an tambayi likitoci na zamani masana wannan magani da za ta yi amfani da shi ba zai cutar da ita ba idan babu cutarwa to ya halatta ta yi idan kuma maganin da za ta yi amfani da shi ya kara mata kiba zai idan ba zai cutar da ita ba ya halatta idan kuma zai cutar da ita bai halatta ba dan haka ki je ki samu likitoci ki tambaye su ki ce ga abin da yake so dan kar ki je kokarin burge mijinki kuma ki tafi lahira ba ki sani ba ko kuma ki je ki dauko ta jinyar da mai gidan ma bai zai iya daukan nauyin jinyar ba ko wani ciwon koda da ciwon hanta haka suke da wani sauransu kuma injiniya ina ganin irin wannan kamar yadda na bada shawara irin wannan larurori a rinka samun likitoci kafin mu zo ana neman shawara su a tambaye su dan mu bada abun a cikin pool in mun bada bashin din addini sai mu bada bashin kuma na zamani
akwai wata likita da na tambaya Dr. ZH Nasiha
na'am
so tai bayani mostly magungunan da ake sha din suna cutarwa
to
amma dai akwai wanda ba sa cutarwar
magungunan ƙara
kiba magungunan ƙara kiban magunguna ne na wasu cututtuka haka na masu asma da waye har sunan magunguna ma ina ga akwai Siddex Metason
na'am
ake sha so su ne suke ƙara kibar lokaci daya to suna da illa matuƙa sosai
na'am
suna kawo ciwon koda da sauransu ciwon zuciya da
subhanallah subhanallah
so mostly marasa cutarwar akwai kunu da ake hadawa
to
zaka ga ana yin su su ma din in ba a hada da maganin ba su kansu masu magunguna masu sai da kunun wasu suna hadawa da
wadannan kunu dai namu na gida
kunu
na gero
eh
yana kara wa mace kiba
a'a akwai hadin da ake masa
eh kamar ya
irin ana hada su tamba ne su alkama gero shinkafa da sauransu akwai hada
hada. Wani kaga ba zai cutar ba.
Yawa eh to amma masu wasu masu sai da kunin suna sa wannan maganin a ciki.
To amma ita
likitoci da yawa da suka yi bincike
a ciki na gane. To to kaga kaga tunda an yi magana da likitoci na zamani kaga kai kafi ne ilimi akai kuma da mun nima abinda na san nake bada fatawa akan wannan shine ya halatta bi shart haka malamai suke faɗa duk maganin da mace za ta amfani shi ya ƙara mata wani abu ya ƙara mata kiba kariya akwai wani cutarwa a ciki to kuma likitoci sun faɗa yana cutarwa to amma kuma akwai substitute akwai canji na gargajiya to shi kuma ina ganin kaman wani sati sai ka dan bincika mana mata masana ko in a cikin group din mu mata akwai waɗanda suke da ilimi akan wannan wani irin hade-hade ne ake na abincin gargajiya da yake ƙara wa mace kiba wanda baya cutarwa amma ni ma ina ga zan iya bayarwa anan a yanzu ma nan ta samu lafiya yayin kaza Allah kuma nan ta samu nama mai kyau malam ba za ta kiba ba
da madara
eh da kwai da madara da abubuwa malam ba za ta kiba ba to ko da yake ka san akwai jikin waɗanda ba sa nuna godiyar Allah ai ta ci ba za su kiba ba to amma dai muna neman yan uwa cikin group din waɗanda muke tafa da su ko wanda suke kallon mu ko a kusa ko a nesa za mu su mu samu musharaka idan akwai wani abu da wannan baiwar Allah za a tsiratan mata da aurenta tunda ita yanzu aurenta ne yake nema saboda tana da ramar da mijin baya son kashin to in akwai abin da za ta yi amfani da shi ba zai cutar da ita ba to wannan kaga muna dama a bata fatawa addini ta je ta aikata shi kaga wannan kunun nan da kake magana yana da kyau gaskiya za a samu lada kwari idan da wani sati za a zo da shi ayi bayanin nau'in kunun da ake amfani da shi mata su dan samu kiba ko wannan mijin ma da Allah ya jarabe shi da bushewa kaga sai ya je ta sha Allah ya taimaka na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa idan ana bin mutum bashin azumi sai ya zo ramawa wai idan yayi ranar juma'a ba shi da wannan azumin
a yana da azumi ba wanda yace ba a ramar azumi ranar juma'a azumin nafila ne aka ce kawai ba za ka yi shi ba la tasumu yawma waki la tafsu kar ku kebance sallar dare ko ku kebance yin azumi a ranar juma'a sai dai ku yi azumi kafin juma'a ko bayan juma'a to kuma wasu malaman suna faɗa dan kubuta ma daga sabanin watakila ko wani zai iya cewa ai annabi ya ce kar ai azumi a ce an shigar da hatta azumin ramuwa to irin wannan sai mutum ya yi azumi ran alamis sai kuma ya juma'a ko kuma idan ya juma'a to ya ƙara kuma ko ranar lahadi ko ranar asabar ya yi azumi sai kuma ta amma dai ya halatta ai ramuwa ranar juma'a wallahi a'lam
Allah ya saka da alkirona take cewa dan Allah mallan yayi wa maza nasiha tace su mata suna son sulhu ko da yaushe to amma suna samun matsala akan yawan kin sauke haƙi kauracewar shimfiɗa da yawan zagi da kyara daga wajen mazaje
to magana ta gaskiya yawan koke-koken da muke samu a yanzu maza ne ke kauracewar mata mata suna haƙuri maza suna gujewa matansu wani yayi watanni ba tare da matansa suna tare a gida guda wani ya dauki lokuta duk da akwai uzurori wani bai da lafiya wata matan ne ba lafiya bata yadda bata da lafiyan ba wata kuma halinta ne bai da kyau dabi'arta ne bata da kyau wata kuma kazanta wata kuma dai bata iya tarayyan mijin bane kullun a hantararsa ake ya zo ba a yi masa shimfiɗa mai kyau ba shimfiɗar fuska ba a yi masa ba to dole ya kaurace mata ya guje mata ba ina barrara ko ina goyen bayan kauracewar bane amma dai ya kamata kuma mata ku yi kokari ku gyara kuskure ne namiji ya kaurace matarsa kuma ya dauke mata wuta ya daina yi mata abin da ya kamata ya mata wannan laifi ne kuma sabon Allah ne kuma maza ya kamata ku ji tsoron Allah wannan yake sa matan suke neman maza da yawa ana samun mata suna neman maza wallahi ni akwai case din da na sani fatawa ne akai mini abin da ya jawo matan nan ta kama zinace wallahi mijinta da yake kaurace mata tace tayi duk abin da za ta yi tayi daga ƙarshe kawai ta ga ba za ta iya jurewa ba sai da ta kai kanta aka biya mata buƙatar ta kuma ta zo ta sha uban kukanta tana ta nadama da na sani kuma ta kira mallam tana neman afuwar Allah to kaga wannan mijin shi ya cuce ta, mijin shi ya zalunce ta. Da haka maza, ku ji tsoron Allah, kuna ajiye matan ku a gida, ba kwa sauke musu nauyi, ba kwa biya musu bukatun su, kuna cutar da su, su ne matan ku na sunna. Allah bai ba su dama su je wani guri ba, ku kadai ne za ku biya musu wannan bukata. Akwai zalunci kwarai, namiji ya kaurace wa matarsa ba tare da uzuri ba, kuma kuskure ne namiji ya zauna bai da lafiya, bai je nemo magani ba, yana ta cutar da iyalinsa saboda mata suna da hakuri. Ba daidai bane, kuskure ne, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma tana samun matsala da mijinta wajen hakkoki daban-daban, tace amma iyayenta ne suka janyo mata wannan abin, saboda duk lokacin da aka samu matsala sai su ce ta yi hakuri, kuma tana da sana'a. So kuma in aka kira shi mijin nata aka faɗa masa gaskiya, to kafin ta dawo gida ma kawai sai ya zo ya kwashe kayansa gaba ɗaya sai ya tafi wajen ɗaya matar ta, sai ya kwashe kwanaki sannan ya dawo. Shi ne take tambaya menene matsayin wannan kwanakin da yake ɗebe mata,
haram ne
ya kamata ma a ce haka. Shekararsa kuma 28.
Haramun ne yake miki, zaluntar ki yake. Duk mijin da ya fita daga ɗakin matarsa a kwananta ba tare da kuma laifinta ko ita ta kore shi ba, ba kuma tare da wani uzuri ba. Uzurin ana nufin karɓaɓɓe a shari'a a wajen Allah, dan shi zai iya zama yana da wani uzuri nasa na ra'ayinsa, ba shi ake nufi ba. Ya zalunce ki kuma ya cuce ki, ki sani kina bin sa haƙi, in bai biya a duniya ba a lahira zai biya, kuma a ci gaba da sanar da shi. Amma dai karki kashe auren tunda har kun kai shekara 20 da kaza, dan yanzu kan al'amarin ku ƙarisawa ne. Ki masa hakuri, ki ci gaba da yi masa nasiha, a jawo hankalinsa, kuma ki gane menene laifin da kike masa yake kaurace miki. Dan ku din ma mata wani lokacin ba kwa tabuwa, ba kirki bane da ku, kuna da yan halayen ku waɗanda suke, sai dai Allah ya sauke kawai. Ki gyara halinki, ya daina kaurace miki, ya daina gudunki. Amma lalle abin da yake zalunci ne, ba daidai bane, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai ya halatta miji yayi tafiya ya bin matarsa fiye da ƴan kwanaki, tace cewa mijinta yana yin kusan wata 9 bai zo ba, wai ya tafi wata ƙasa neman kuɗi. Idan tayi magana sai ya ce wai ai ya halatta a musulunci, inda neman kuɗi ne, shine tace dan Allah ai mata bayani, ita kadai ta san halin da take shiga.
To ai daga jin wannan magana take ma ya nuna ana zaluntar ki. Bai halatta ba, bai halatta ba miji ya tafi ya bar matarsa lokaci mai tsawo. Akwai riwaya da ta zo sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tambaye na Hafsa radiyallahu anha ummul mu'minin, cewa menene iya tsawon lokacin da mace take iya hakuri mijinta baya nan. Yace wata 4, tace wata 4. To sai Umar ya kafa doka radiyallahu anhu cewa duk lokacin da mutum zai tafi ya bar matarsa, to kai ya wuce wata 4, kai wuce wata 4, sai dai in ita matar ce ta bada izini, tana iya hakuri, tana iya jurewa, ko kuma yana cikin wata larura da an tattauna an yarda zai iya fin wata 4, saboda larura ko maslahar ta ne, ko maslahar iyali, ko na makamanci wannan. To amma wai mijinki wai yace wai dan kasuwanci ne kawai ya tafi ya zubar da ke shekara guda, ba inda aka ce wai dan yana kasuwanci wai ya halatta, yana miki wayo ne kawai, yana cutarki. Da haka ki ajiye masa lokacin da kike ganin zaki iya yi masa hakuri. Kuma yanzu gashi kin ce Allah kadai ya san halin da yake ciki. To kaga abinda muke faɗa din kenan, abinda ake faɗa. Yanzu kaga wannan mace ce mai kunya, mai jin dawi, ta ce Allah kadai ya san halin da take ciki. In abin yayi yawa nan gaba, in ba su aba, sai ta je ta yi abinda yake ba a so. To gaskiya maza ya kamata su ji tsoron Allah, ku daina kaurace matanku, ku daina guje matanku. Ko kaga mutum ya tafi karatu, a daura masa yarinya budurwa, yarinya budurwa, sai a ce ai ya tafi Ingila karatu, sai share shekara 3 bai zo ba. Wallahi wannan haram ne, wallahi zalunci ne. In ka san zaka tafi Ingila karatu, ko zaka je Toki, ko zaka je Dubai karatu, ko wani abu, ka hakura da auren. Yarinya karama tana bukatar namiji kawai a tafi a banta. Muna samu wannan cases din dawa, wallahi. Wani ya aura, ya tafi wai ya tafi Canada, yaushe zaka kawo ta? An kwashi shekara 5. Wallahi akwai matar da shekara 7-8 tana zaune tana jiran miji. Yana ina? Yana America. Yana ina? Yana Ingila. Yana ina? Yana Toki. Shekara 7, shekara takwas, shekara tara, waɗannan waɗanne irin iyaye ne ku? Ba ku tattara masa ita ku mata bida ku je ku jefa masa ita, ku kai masa ita. In ba ka bai dawo, in ba zai bai sallame ta. Da haka in aka je aka kashi wannan auren, to wallahi ba a saba wa Allah ba, dan akwai zalunci a ciki. Amma in ita ta gamsu ta ga za ta iya yi, ta jure a haka tai ta zama, to ai hakkin ta ne ta sariyar. Da haka hakkin ta ne ta ga ba za ta iya ba ta ce ai ta ga babu damuwa ta bar masa sai je ta zaman sa. Amma akwai cutarwa. Da haka mijinki ya shiga hakkin ki kuma ya cutar da ke, ba wani magana neman kuɗi. Yawa babu wannan magana. Kwata kwata Allah ganar da mu, Allah ya taimake ki.
Allah saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai mutum ne bai yi jaraba jam ba, wai sai aka masa tabogi, ni ban sani ba ko ana yi, sai ya karatu da ita, bayan ya gama yana aiki sai aka ce masa wai to fa kuɗin da yake ce na haramu shine yake tambaya, wai haka ne kuwa?
Ba haka bane, ba haka bane, an tsananta da yawa. Yayi dai kuskure kawai, abinda alƙalla abinda za a ce shine yayi kuskure wajen neman takaddarsa da yake aiki da ita, ya shigar da shaidar zur. Allah zai kama shi akan ƙaryar da yayi a ciki shikenan. Amma kuɗin sa tunda yaje yayi aikin, ina so ka gane wani abu, ai aikin yayi shi, aikin da ake biya don shi din yayi, to kaga ya ci halal din sa. Sai dai wajen takaddar da zai bayar a dauke shi aikin ne ya kuskure, to kaga wannan za a ce ya aikata kuskure, Allah ya fi masa, wallahu alam.
Wannan take cewa tana son neman ilimin addini saboda gobanta da ta yaranta, amma abokiyar zamanta ba ta so, shi kuma mijin shi ma yaki ya sata, shine take tambaya me hukunci, me shawara?
Neman ilimin addini na mace ba alfarma bane, dole ne miji ya bada dama wa mace ta karatu, dole ne. Dole ne ilimin addini, dole ya karantar da ita ko ya bata dama ta karatu. To tunda bai zai kai ki ba, tunda kishiyar ki ba ta son ilimin addini, ya iya kai ki makaranta, shi kuma wai sai ku biyu zai kai, to sai ya bude miki makaranta shi da kanki, shi da kansa ya rinka karantar da ki. Lalle ya karantar da ke. Idan bai zai karantar da ke ba, to ki yi wa iyayenki magana, dolen sai baki dama ki je makarantar Islamiyya ki koyi addini. Kuma maza ya kamata ku gane, zalunci ne maza, maza ku fahimta masu aure, zalunci ne wai wata mace tana buƙatar wani abu kuma hakkinta ne, wai sai an nemi izinin abokiyar zamanta idan tana so sai a yi mata, wannan rauni ne kuma wannan zalunci ne. Da haka mijinki bai iya tuƙa motan aure ba gaskiya, kuma bai kyauta ba. Ki isar masa da saƙo, ki karanta masa cikin girmamawa da mutuntawa, bai kamata ya tauye ki ba. Yanzu idan baki da lafiya zaki je asibiti, idan kishiyar ki lafiyar ta galau ita ba za ta je ba, ba zai kai ki ba. Idan zaki je unguwa ita ba za ta je unguwa ba, sai ce ba zai kai ki ba saboda kishiyar ki ba za ta je ba. Wannan irin rauni ne wannan, ba daidai ba ne, kuskure ne wannan. Kamar yanzu akwai kes ɗin da aka kawo mana wata fatawa, shi ko ita kuma akan aiki ne, wai fa kawai tana aikinta, ko kai ka karanta ne ma, tana cikin aikinta, ka fahimta? To sai ya je ya auro wata mata ita da ba ta da certificate, ya auri wata tana aikinta na gwamnatinta, tana aikinta ko na private, tana samun ɗan albashinta, sai ya je ya auro wata ita kuma ba ta da takarda da za ta aiki. Sai ta fara gunguni, aikin banza, aikin wafi, za a zo a bari ita tana aiki, ni ba na aiki. Wai kawai wai sai ya zo ya samu matar, sai ce wance ni yanzu saboda magana adalci, addinin musulunci tsakani da Allah, kin ga bai zai yiwu ke kina fita aiki kina samu albashi, abokiyar zamanki ita kuma ba ta zuwa aiki ba. Ka ji wani irin tunani, wani irin mutum ne wannan? Ya yi fahimta galat, wai sai ya hana ta, wai sai ce wai ita ba za ta je aikin ba saboda kishiyarta ba ta zuwa aiki. Rashin zuwan aiki kishiyarta aikin nata, ina ruwan watan ta farko a ciki, me yasa ba ta yi karatu ba? Ita ta jawo kai ka je ka auro ta wanda ba ta da takarda, da haka ba laifi ba ne don wannan tana zuwa aiki, wannan ba ta zuwa aiki, wannan tana zuwa aiki, wannan ba ta zuwa aiki. Kuma wai sai a ce wai wai ai tunda wannan tana zuwa aiki tana samu albashi wannan ba ta zuwa ita ma sai ka sa mata albashi to ya zaka zo ka sa mata albashi ka ware ta kana ba ta ita fa wannan a gida take a zaune ba ta aikin komai kana biyan ta to wacciyar kuma albashin da take ci ai ba kai take wa aiki ba wahala take yi tana zuwa tai aikin gwamnati tai koyarwa da guminta take ci to sai ka dauki wani kudi kuma da ka ware ita wannan din ta gida kana ba ta albashi to shi kuma wannan kudin da kake biyan ta ita kuma na me wannan ba daidai bane kuskure ne sai dai ihsani da kyautatawa wannan zaka iya ihsani da kyautatawa tare da fahimtar juna tsakaninka da abokiyar amma ba inda shari'a ta ce wai dan waccar matar tana aikin albashi wannan kuma ba ta aikin albashi wai sai ka kirkira albashi kana bawa wannan a'a ba haka bane Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ladan umra da ake bayarwa wanda ya zauna daga sallar asuba zuwa huduwar rana sai mutun ya jira kwanaki da yawa ne yana yi za a bashi ladan umrar ko kuma kullun ne za a bashi
hadisi ya tabbata sahihi cewa duk wanda ya idda da sallar asuba ya zauna ita zikiri a inda ya salla bai tashi ba har rana ta fito za a bashi ladan umra wannan hadisi sahihi ne ya inganta kullun ne duk ranar da kai kana da wannan ladan umra kullun malamai sun yi sabani cewa ya zauna a inda yayi sallah bai tashi ba wasu suka ce inda yayi tahiyya anan zai zauna bai tashi ba fassara farko shine zai samu wannan ladan umra wasu malamai suka ce a'a inda yayi sallah a masallacin da yayi sallah kenan zai iya canja wuri watakila nan da matsi watakila nan da zafi watakila nan sanyi yayi yawa amma inda yana cikin kokowar masallacin da ya sallan ya samu lada to wannan fatawar kuma tana da dan sauki tana da karfi saboda a samu falalar ladan wannan umra din Allah ba mu dace amma kullun ne ba sai an yi kwanaki ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ubani yana da kuɗi amma baya siyawa yaransa kaya to shine take tambaya ita ma ita ce boss kenan idan ta dauki kuɗin ta sai musu sai ta fada masu sai ta fada mishi ko ba sai ta ce ta fada mishi ba tunda su suka haife su tare
yana da kyau ta sanar da shi in ta dauki kuɗin sa tayi tasarrufi da shi tunda kuɗin sa ne hakkin sa ne tayi tasarrufi dan kar ta dauki kuɗin wata kila ko ba nashi bane kaga ta dauki kuɗin wani tayi aiki da shi dan wani zai iya zuwa da kuɗin wani watakila kuma ba su ya tsara zai wa yaran ba ko da ke tace baya yi abin da yafi dacewa dai ta gaya masa idan ba ta gaya masa ba ta dauka bai sani ba tayi musu ma dai ba laifi tayi ba saboda hakkin sa ne ta sauke masa kuma wajibin sa ne yayi amma dai a sanar da shi din shi yafi amma in an sanar da shi kuma watakila zai iya jawo wata matsala kuma in ba a sanar da shi din ba kuma ba zai yi ba to in an dauka an yi musu ba laifi dan an dan dauki kudin uba an sai wa yaro takalmi ba laifi dan an da doki kudin uba bai sani ba an sai wa yaro riga ba laifi amma dai a sanar da shi shi yafi sai dai yana da wani murdaddan hali ne da marwaci ne baya bayarwa in an dauka bil ma'ruf wannan ba laifi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi take cewa ya halatta mace ta karanta Qur'ani a baya lokacin da bata cikin tsarki
ya halatta ta karanta babu laifi a waya ta karanta lokacin da bata cikin tsarki wallahi alam
wannan yake cewa wanda ya mutu ranar Juma'a ya ji an ce ba za a yi masa tambayar kabari ba to wai wanda ya mutu ranar Juma'a amma ba abin ne shi ba sai washe gari Asabar shi ma yana cikin wannan abin ko baya ciki
haka ne ya zo a cikin hadisi ingantacce duk wanda ya mutu ranar Juma'a ce umina min fitnatil qabr manzo Allah ya ce wanda ya mutu ranar Juma'a sallallahu alaihi wasallam an amintar da shi daga fitnar kabari tambayar kabari tabbas a hadisin wanda ya mutu aka ce ba wanda aka binne shi ba dan haka mutuwar kawai ranar Juma'a da ta iya qualifying din sai samu wannan falala zai iya larura ta saba binne shi ba ko ne ake jira ko kuma a dauko shi daga wata kasa ko na sauran su wannan duk babu laifi akai kuma bai fitar da shi daga wannan falala ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa miji ne ya saki matarsa saki uku lokaci daya to kuma sai tai bari bayan kwana hudu shine take tambaya ya saki yake
na farko dai kuskure ne bid'a ne sakin mace saki uku a lokaci daya at-talaqul bid'i ake ce da shi haka malamai suka bayani Allah ya musu rahama maza ku rinka koyan yaya ake sakin mata kafin ku sake su shi kansa sake mace sai ka je makaranta an koya ma da yawa yawan sakin da mutane suke yi na kuskure ne suke ba na daidai bane suke yi ina fata ana ganewa dan haka kuskure mai gidanki yayi amma kuma sakin ya saku amma saki ɗaya ne ake cewa saki ɗaya ne a bisa wani kauli daga cikin maganganun malamai saki ɗaya ake daukar sa saboda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk saki uku saki ɗaya ne a zamanin Sayyidina Abubakar duk saki uku a lokaci guda ɗaya saki ɗaya ne a shekaru biyu na farkon mulkin Sayyidina Umar duk saki uku a lokaci ɗaya saki ɗaya ne sai daga baya Sayyidina Umar ya kafa doka yace zai rinka zartarwa duk wanda ya saki mata sama da saki ɗaya a lokaci guda to kin ga dai maganar saki ai yayi to sai magana bari kuma idan ya kai wata uku shikenan kin gama idda kenan kin gama idda in kuma bai kai ba to bai da bambanci da jinin rashin lafiya bai da bambanci da jinin rashin lafiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mutum ne ya je sallar juma'a sai ya samu an yi raka'ar karshe har an dago daga ruku'u ma an tafi sujjada to shine yake tambaya ya zai rama wannan sallar
raka'a hudu zai duk wanda bai samu ruku'i ba a sallar juma'a duk wanda bai samu ruku'i ba a sallar juma'a zai raka'a hudu ne amma duk wanda ya samu ruku'in raka'ar karshe a sallar juma'a zai raka'a ɗaya ne wallahi alam
wannan yake cewa mutum ne ya je masallaci amma an idar da isha'i ana tarawih sai aka yi raka'a biyu sai ya bi wannan raka'a biyan to wai da liman ya yi sallama maimakon ya tashi ya kawo raka'a biyu kawai sai ya zauna sai da liman ya ƙara tashi zai dora wata tarawih sai ya bi shi shine yake tambaya ya matsayin sallarsa
sallarsa ba ta yi ba sallarsa ba ta yi ba me yasa ba ta yi ba ai liman din ya riga ya sallame wannan sallar sallar da yayi kabbara harama da liman din ya sallame so liman ya dauko wata sallah ne yanzu daban shi kuma ya bi shi wannan jahilci ne ba daidai bane kuskure ne ya kamata da lokacin da liman ya sallama a raka'a biyun nan sai ya tashi ya ci raka'a biyu shikenan dan haka wannan sallarsa ba ta yi ba kuskure ne sai maza ya jira ma isha'insa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana so dan Allah malam ya ja hankalin maza wajen auren mata masu lalura tace suna da hakuri kuma za su iya jurewa su a karo musu aure ma indai za a musu adalci to amma gaskiya gudun su ake yi ba sa auruwa kwata-kwata
ita wannan yar uwa tana magana ne akan auren mata masu bukata ta musamman kamar guragu ko kuma masu larurar sakila kamar waɗanda suke makafi ko masu shan inna mata dai waɗanda suke masu bukata ta musamman gaskiya ne wannan maganar tana da muhimmanci na tunawa kamar wani ya taba tunatar da ni ya ce ya kamata a huduba akan wannan saboda gaskiya a cikin al'umma ana tozartar da su duk macen da ta zama tana da shan inna zai wahala ta auro mace mai sikila yau gudun ta ake saboda ana gudun wahala ko gudun larura mace makauniya akwai yan mata makafi budurwa yarinya makauniya ga take kyawa da ita amma makauniya ne ba za a aure ta ba ko gurguwa ta samu shan inna ko kafafuwanta sun nade ko tana dingishi kai ko dingishi mace take yi yau al'umman nan guje mata suke wanda wannan ba daidai bane idan mutum a cikin mata hudu Allah ya bashi dama ya aure ɗaya biyu wacce yake so to yayi wani auren mana dan neman lada ka samu gurguwa ka aura ka taimake ta masu makanta aikanta mai ido ya auri mai makanta dan ita taimake ta ita ma fa mace ne fa duk abinda fa inna fiya ma fiya abinda wacce fa take da shi shi amma ka dauka kai aure ne na taimako so magana ta Allah magana ta gaskiya malamai ya kamata su yawaita wa'azi da kwadaitarwa akan a taimaka waɗannan mutane saboda bincike ya nuna kuma suna banin hanya wasu daga cikin su suna aikata fasadi ba za a aure su ba amma sai a yi barna da su wallahi za ga yarinya budurwa ta girma ba aure kawai me yasa saboda makafuwa ce wai kawai wai makaho sai makaho haka ba daidai bane to amma kuma abun mamaki abin da zai baka sha'awa ka san yanzu masu gani mata kuma suna auren makaho namiji mace tana gani saboda ana buƙatar mazan sai ta menene sai ta auri makaho ana yi wallahu ta'ala a'lam kenan yana da kyau yana cikin ƙarfafawa yana cikin girmamawa kuma yana cikin hanya ta taimakon waɗannan bayin Allah masu bukata ta musamman ko dai guragu ko makafi ko masu larura ta sikila a rinka auren su a taimaka musu wallahi malam akwai abin da ba ya tausayi da larura ban ji dadin sa ba na san mata da yawa ƴan mata iyakar kaiwa sun kai kawai larura suna da sakila in dai mace yau tana da sakila shikenan wallahi wani uba yace min yace a taimaka masa da addu'a yarsa ya mata tarbiya ta yi ilimi ta me yace amma saboda tana da sakilan nan ko neman ta ba a yi wallahi wata larura ta zo ta gindaya mata fadi ta mutu yace Allah ya ji kanta kuma alhamdulillah yace saboda tashin hankali yake da shi in ya shigo gidansa ya ganta budurwa ga ta taci ka budurwa amma saboda sakila ne ba aure ta ba to ya kamata gwamnati ta sani ya kamata malamai addini masu da'awa su sani yawanci ƴan mata masu ciwon sakila ba auren su mai sakila ba zai aure su wanda ma bai da sakila abinda nake so in ce ai akwai aure na taimako yanzu wanda yake da hali yake da iko malam ba sai aure sai taimaka musu ba a taimaka musu to abin da yake faruwa kenan to ba wannan ba ma akwai abu na biyu shi ma ana samun mata masu larurar ciwon kanjamau ko ciwon sida ko HIV jama'a ku gane ba duk wata mace da take da ciwon HIV ne mazinaciya ba ku gane wannan maganar al'umma ku fahimta ba duk wata mace mai HIV ne cewa ta hanyar zina ta same ta ba wata gado ta yi wata tuntuna da karancin shekarunta kafin ta balaga ma bata ma san namiji ba aka gwada ta aga tana da shi tsautsayi wata kila wani abu a sa mata akai ko kuma iyayenta suka bar mata shi a matsayin gado to shi kansa na san wannan a an jahilci wannan abun da a wasu wuraren ana kokarin hada aure tsakanin mai HIV da mai HIV ban sani ba injiniya ko za a mana bincike na dan taba jin wani abu makamancin wannan ko an samu wani ci gaban da mai lafiya zai iya auren mace mai HIV kuma ba zai kamu da ita ba a tambaya mana likitoci ko akwai wani tsari na zamani ko wani magani na san akwai tunanin amfani da condom da ake yi ko ba haka bane idan yana da hadarin sa yawa amma dai a dan tambaya mana likitocin zamani ko a kasashen da aka ci gaba akwai yiwuwar lafiyayyen mutum wanda bai da lalurar HIV ya iya auren mai HIV
insha Allah
to abin cika mana kuma ko ƴan uwa likitoci da suke da ilimi da suke sauraron mu muna neman taimako akan wannan a dan kare mu a matsayin ilimi to mata masu lalurar HIV yanzu wata mutum ya kirkice mijinta ne kawai ya dora mata mijin ya mutu an batta wata tace ni budurwa ce malam shekaruna bazan iya hakuri ba namiji ba amma kuma ina da wannan ciwo mai gidana ya sa min ya fadi ya mutu wallahi abun tausayi malam wa zai aure ta na'am ni nan ba ina zargin mutane me yasa ba sa auren mai HIV ba to amma al'ummar ta hadu mana ta samar da wani gyara da wani yanayi na taimako koda masu HIV din masu addinin a neme su tunda wannan dana larura wannan yana larura a hada su kuma har yanzu ka gane ba kowanne namiji ne mai HIV shi ma ta hanyar zane samu ba wani aski ma yaje gurin aski aka jogana masa aski wani yankan farce aka masa naji wani likita yana faɗa yana cewa ta yankan farce ma zaka iya daukan HIV an yanki mai HIV da jini an zo an maka maka kai ma an yanke ka kaje gurin aski kilifa baya konewa masu aski mara sa tsoron Allah da ba sa kone kilifar su ba sa sa spirit ba sa sa magani ku ta dambara wa mutane kilifa akan su kuna musu aski kaje ka joga ne kurjin mai HIV kazo wani lafiyayye shi ma ka joga ne kurjin sa jini ya hadu da jini ka sa masa cuta ka sa mai bala'i duka irin wannan abubuwan suna faruwa yana da kyau mu kula a rinka auren su a taimake su Allah ya taimaka mana gaba daya
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa matansa guda biyu so yace kuma ba sa kyautata masa kuma mahaifiyarsa ta hana shi ya fara aure ita saboda tana tausayin shi tana ganin karfin sa bai kai ba to shine yake tambaya yanzu zai bi shawarar ta ne ko kuma dai zai je ya fara auren sa saboda ba sa kyautata masa gaskiya
idan haka ne baka da hali baka da iko mahaifiyarka tana tausaya maka ka fara aure to sai kai hakuri kai ta bin hanyar da matan naka za su kyautata maka saboda ai baka da hali da haka mahaifiyarka ta fi ka gaskiya kai mata da'a idan kuma kai a karan kanka kana ga kana da ikon da zaka iya auren mace uku ka kula da su ba tare da ka tozartar da su ka shiga hakkin su ba ko ka jefa wata cikin talauci da wahala ba zaka iya yin wannan aure to ka lallabi mahaifiyarka ka ci gaba da lallabanta ka je kai auren ka ka sa a bata hakuri kai auren ka dan in ka yadda ka fahimci ƙarin auren shine zai sa ka samu sa'ida da kwanciyar hankali dan wani lokacin ba ƙarin auren bane a to idan kana da mace ta farko bata gyara ba sai ka je ka karo ta biyu kuma duk suna cutar da kai to ba mamaki rauni kake da shi in ka karo ta uku ma za su hada baki ne su ci gaba da cutar da kai dan haka wannan dai shine jawabin wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da kai wannan take cewa an koya musu wani bai shawajal abu ne na wanka da ake amfani da shi to shine take tambaya amma yana ƙara haske sosai kamar dai yana bleaching take so ta ce to shine take tambaya tana da laifi idan ta hada ta siyarwa waɗanda suka san yana ƙara hasken
to ai canja halittar Allah canja halittar Allah ai bai halatta ba bleaching bai halatta ba to yaya zaki zo ki mai da zai rinka sa mutane bleaching ki sayar kuma ki karbi kudin ku ci kici shan giya haram ne ya zaki zo ki kwaba giya ki sayar wa mai shan giya bai halatta ba karki ki je ki mai normal wanda baya sa bleaching wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yayi aure ne bayan yayi kwana hudu a wajen amarya sai tafiya ta kama shi ya je kwana uku to shine yake tambaya idan ya dawo zai je ya ƙara cike ta cike mata kwana uku ta ne ko kuma zai tafi wajen abokiyar zamanta ta ne
zai dawo ya cika mata dolan sama abin da yazo a cikin hadisi duk wanda ya aure yarinya budurwa yana da mata to sai ya mata kwana bakwai sati guda idan kuma bazawara ya auro to zai mata kwana uku da haka hakki ne na yarinya da ka aure ta budurwa sai ka mata sati guda shir sai Ibn Hazm Allah ya masa rahama yace kai zaman ka ko jami'i ma wace ka fita ba Ibn Hazm Allah ya rahama shi amma in ba zaura ne kwana uku ne da haka in kai tafiya in ka dawo sai ka cike mata kwanakinta kafin ka koma gidan ita waye ita uwar gida na'am
Allah ya saka da alkai wanda take cewa mijinta bai da tsafta kwata kwata take cewa to saboda hakan sai ya zama ba ta ganin girman shi in ya fada mata magana ma duk abin da yazo bakin ta fada masa take yi kuma tace ya kasance mai karfin sha'awa ita kuma ba ta da sha'awa to idan ya neme ta gaskiya ta kan ki amincewa saboda koda ta amince ba zai samu abin da yake so ba shine take tambaya wai tana da laifi
kwarai kuwa
saboda wai ita ba ta da sha'awa
kwarai kuwa wannan zaman naku akwai gyara gaskiya na farko shi yana da laifi kina da laifi laifin sa kazantar sa maza ku daina cutar da matan ku da datti maza ku daina cutar da matan ku da kazanta maza ku sani matan ku suna da haƙƙi akan ku kuyi tsafta namiji ya zo ya kwanta a gadan sa tare da iyalin sa yana warin hamata yana warin baki bi tsaftace jikinsa ba wallahi ba daidai bane kuma rauni ne wannan dabi'ar mu ne mu maza mu gyara duk inda mace take galiban in za mu musu adalci duk inda mace take in dai mijinta yana nan za ta karbi girki insha Allah sai ta watsa ruwa ta danyi kwalliya sai dai ballagaza ba a rasawa amma da yawa cikin maza haka suke afkawa matansu ba tare da sun tsaftace jikinsu ba zai jawo maka rauni a wajen iyalinka sannan kuma akwai cutarwa kuma abinda zai baka mamaki injiniya wallahi matan haka suke hakuri wata kunya ma take ji ta gaya maka ma jikinka yana doyi wata kuma zaka tana kokarin ta sama ma ruwan wankan daka zalunci ne namiji ya rinka afkawa matarsa tana kazanta yana cikin kazanta zalunci ne kamar yadda take kwalliya take ado kai ma kai mata kwalliya kai ado kaka Abdullahi dan Umar yake yi Allah ya masa rahama to ke kuma kaurace masa da kike yi na san kina da uzurin watakila kazantar duk da baki fadi uzurin kazantar da yake miki ba amma kin fadi baki da sha'awa ai akwai waraka tunda baki da sha'awa kika yadda kika aure shi sai kice ya aure in yana da hali idan kuma bai da hali sai ki hakura ku daidaita ki bashi dama ya ta alaka da ke yanda ba za ki cutu ba shi kuma a biya masa bukatarsa yanda ke ba za ki cutu ba kenan ku sulhunta ku daidaita ya dawo da tsafta sannan ku daidaita ku yi mu'amala yadda ba za ki cutu ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana so ta ji ta bangaren addini shin akwai wani abu da ya hana a bawa yaro ruwan sha har sai yayi wata shida saboda asibiti ana bada shawarar haka akan ai exclusive breastfeeding ma'ana ka abawa yaro ruwa kawai iya nono za a dinga bashi so shine take tambaya ya ta bangaren addini fa
to wallahi ban karatu na dan abin da na sani kadan ba mai yawa ba bai zo ba amma zan bincika ban sani ba ban taba karanta wani abu addini ba amma dai na san a zamanance suna fada kuma likitoci suna fadan fa'ida da amfanin sa
shi nonon san ce din ma ruwa ne kusan how many percent din shi
eh to shi cikin binciken da likitocin suka yi ni ma wani likita ya taba gaya mini cewa percentage mai yawa daga cikin nonon yaro ruwa ne percentage da yawa daga cikin nonon yaro ruwa ne kenan kin bashi ruwan zuwa wannan wata shidan bai zai cutar da shi tunda akwai ruwan da ake da bukata ruwan da gangan jikin nasu yake da bukata akwai shi a cikin nonon uwar sannan kuma sun ce yana karawa yaro lafiya basira kaza 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 dai da amfani wannan sanannen abu ne a zamanance likitocin zamani suna tabbatar da wato samuwar haka din amma doka a addini a shari'a insha Allah zan bincika sai ka tunatar da ni ko akwai shi a addinin ban sani ba wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma hatta kai tsakaninta da mijin ta ya mata saki uku a yadda ta fada to amma daga baya wai ya rantse da Allah shi ba uku bane aka bata shawara dai aka ce tunda dai ya ce ba uku bane alhaki akan shi umma uku ne ta koma ta ci gaba da zama da shi tace to amma yanzu kimanin wata 8 ba kwanciya aure sannan ɗan uwansa ma ba shi da uwa ba shi da uba ba wanda yake jin magana sannan tace yana neman mata haka fure neman su yake sannan yana zuwa party yana zuwa club kenan na dare to shine take cewa tana cikin damuwa tana cikin tsananciyar damuwa dan Allah mallam ya ba ta shawara
na farko dai saki a hannun miji yake shine zai fadi guda nawahi duk alƙalin duniya da za a ji saki a hannun miji yake shine yake da dama ya ce ya sake ko bai sake ba kuma shine yake da hakkin ya ce guda kaza yi dan haka az-zawj yusaddaq huna za a gaskata miji ne aka abin da ya da'awa tunda babu wani dalili ba wani hujja da ya kareta haka dan haka auren ki yana nan tare da shi tun daga abin da ya da'awa nan in ƙarya yayi wannan shi ya jawo kansa in kuma akwai wani hujja da dalili za a tabbatar masa sai a hada shi da alƙali ku je ku yi ta fafatawa amma dai addini maganar miji ake dauka kamar yanzu ke ne ki ce kin gama idda mijin ki ce bai yadda ba baki gama ba to nan kuma ke za a gaskata dan shi baya idda ke ne kike idda shi baya jini ke kike jini to sai matsala ta biyu larurorin sa wadannan abubuwan da yake aikatawa na laifuffuka
baya kunci aure ma da ita
wata takwas baya alakar aure da ke wata takwas
ga
neman mata da yake yi
ga zuwa club
da yake da abuwa wannan kuma in kin nemi ku rabu da shi in ba zai gyara ba kullum muna gaya muku ku yi kokari ku sa mazajen su gyara su tuba su zama mutanen kirki dan mu samu mutanen kirki da yawa a gyara a ci gaba da zaman auren shi muka fi so amma idan ba zai gyara ba in kin nemi ya sauke miki kin ga ba zaki iya ba wani dole a ciki sai ki nemi ya sauke miki Allah shirye shi Allah ganar da shi Allah sauke rayuwa ne wato injiniya da miji mai neman mata ba dadi wallahi ba dadi ni dai ina jin nauyin in zaunar da mace a gida mijinta yana neman mata na banza in dai ba larurar yaya da waye abin dai ba dadi kawai abin ba dadi kullun kuma yau wannan larurar neman matan nan da maza suke abin ya zama rampant ya zama ruwan dare neman mata wal iyazu billah kuma ba mai neman mata na chatin ba fa a'a zinaci kai Allah ya sauke na'am
mai tambaya ta ƙarshe take cewa akwai wani project da suke yi online ne mutum zai saka kuɗi gurgurdan abin da yake so dai to sai a dinga turo masa bidiyo sai a ce ya kalli bidiyon maybe ya like din bidiyon ko ya dai kalli bidiyon to haka shi ma zai za a dinga biyan shi ta hanyar kallon wannan bidiyon da yake yi wasu su tallan motoci ne wasu tallan gidaje da sauransu wasu magani to wasu sai take cewa hadda tallan wannan mai sunan shi giya ana turowa mutum ya kalla kenan to shine take tambaya ya halatta wannan kasuwancin amma sometimes in sai take cewa za su iya dinga tsallake na giyar su kalli sauran a ci gaba da biyan su ko kuma dai duka bai halatta ba
wannan kasuwancin kamar aiki ne aka sa mutum a ce a biya ka
yawa
an sai lokacin ka an sai datan ka haka ne mutum ya bada lokaci sannan ya saka data a wayarsa kuma ya kallon musu tallan da suke so ya kalla idan wannan kallon tallan halal ne a shari'a wannan kasuwancin ya halatta me yasa ya halatta na farko ka zauna ka ba su lokaci me yasa ya halatta na biyu ka saka datar ka kai ma ai ka zuba kuɗin ka saboda datar ka ta tafi lokacin ka ya tafi to dan haka in an baka wani abu muqabil ma'ana aka baka aka biya ka wani abu saboda wannan abin da kai ya halatta amma idan kallon abin da ka halatta ka kalla Allah ya halatta ma dan haka za a iya wannan kasuwancin amma kallon giya kallon mata kallon karuwai kallan kada kada da rayaye kallan tsiraici wannan duk skipping din sa a tsallake shi kar a kalla amma kallan gida kallan jirgin sama kallan wasu hotuna wanda babu sabon shari'a a ciki wannan duk ya halatta a kalla tunda koda ba a biya mutum ba madama yana kalla ai yayi amfani da lokacin sa ya amfani da datar sai kalla kuma tura mai kudin sa babu laifi tunda kai wani aiki koyaya a ciki ba caca bace ba tunda akwai wani motsi da kai a ciki amma a kalli abubuwan da suka haramta a shari'a wannan abubuwan sune suka zama abin ya zama haram wallahu ta'ala a'lam Allah gane da mu
to man sauraro duka anan muka zo karshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba da turo tambayoyin ku a group din malamin Hafsat a WhatsApp kenan sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyin ku akan page din Dr. Abdullah Usman Gadankaya dake Facebook da kuma page din Dr. Abdullah Usman Gadankaya dake TikTok sannan za ku iya turowa ta page din Engineer Abdullah Adam Musa dake Facebook da TikTok sannan kuma za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye idan an gama a page din a YouTube Dr. Abdullah Usman Gadankaya sannan za ku iya turo da tambayoyin ku ta WhatsApp akan lamba +234809895565 muna godiya da wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Ahmad Ibrahim Gidado da kuma Malam Adamu sannan da bakon mu Malam Adam
to muna lalle maraba da zuwan dan uwa Malam Adam wannan fili namu na amsoshin tambayoyi da shawarwari da fatawa ga yan uwa musulmi bil munasaba ina so mutane su sani dan uwa Malam Adam ya kamata ka zo a gaisa da kai insha Allah ka zo mu gaisa dan kowa ganka shi wannan Malam Adam a duniya shine ya taba bude wannan page namu da kuke ta bibiya kuna bibiya page na Facebook yawa Malam Adam wannan bawan Allah bana taba manta shi shine farkon mutumin da yazo ya bude mun wannan page na Dr. Abdullah Usman Gadankaya Facebook a shekaru kuma ƙarin bayani Malam Adam shine mutum na farko da ya taba sayan kyamara mai tsada babba a wannan da awatta mu ya dauka ya ba mu saboda Allah wanda kyamarar nan har yanzu tana nan ana amfani da ita ba za mu taba manta da shi ba da yawa cikin karatukan mu na YouTube da Facebook da muka yi ta dorawa da kyamarar sa akai shekarun da dama Malam Adam sama da shekara 20 da wani abu da aka ba ma taba manta da shi kuma har yanzu yana bibice da mu kullun in ya ga wani abu na gyara a pejin mu tunda abin ilimin sa ne yana ba mu shawarwari yana cikin injiniyoyin mu da suke taimaka mana wajen kulawa da wannan page musamman ya tattaki yazo ya kawo mana ziyara wannan shafi ko wannan studio namu da muke gabatar da wannan karatu kuma har ma ya bada gudunmuwa insha Allah kuma aminin shi Engineer Abdullah Adam Musa ne suna tattauna ana amfanuwa da juna so ba laifi muna addu'a da gare ka Allah saka mana alkhairi kuma ba laifi zaka iya dan gaisa da mutane a dan ba da shawara bari dai cikin abubuwan ku dai da kuka saba Malam Adam bismillah
assalamu alaikum
alaikum assalam
ma sha Allah kullun burin mu ne mu ga wannan da'awar ta yi gaba ana ta samun ci gaba ta kafafen sada zumunta yanzu abubuwa ne kusan a hannun da sai an dauka ta ce a tura a dau lokaci amma yanzu kuma abu ne ana yi wasu suna gani ko an yi kuma bayan shekaru da dama abin yana nan still za a zo a gani so abu ne da ya kamata mu yi amfani da shi wurin yada da'awar musulunci da kuma kokarin yau kai abin da zai amfane mu gobe wanda koda bayan babu mu in wasu gani suka amfana insha Allah lalan zai je gare mu so hanya ce ta da za mu dinga yadawa kai ma da kake da wayan nan taka idan ka gani abu mai kyau idan ka yada shi to abun nan zai dawo gare ka mu kuma mu dinga yada sharri da sauran abubuwa ya kamata mu ci gaba da yada karatuttuka ga su nan ga abubuwa sun zo nan kusa da mu kuma yanzu mallan yana ta maganar inda mutane suke kai koke-koken su social media da sauran su maimakon su kawo malamai so abin za ka ga bloggers din nan kullun an ka shiga malama hide my id wannan ta kawo kukanta wancan ka kawo kukansa wal ga malamai ne inda za a dinga turo amsoshi da tambaya ana amsa tunda wannan duk mu'imu ne da masu daidai hankalin mu da masu tunanin mu idan mun tura comment ne zaka shiga wannan yace kaza wancan yace kaza wani ba za su faɗa alkhairi ba wasu sharri za su yi ta faɗa to mai kun tura irin wannan sakon irin wayannan wurin bloggers din ga malamai nan da yawa kowane malami yana da page kowane malami yana karatu kowane malami yana abin nan ka zabi wanda yayi ma sai ka zaba ka darje so ina ganin inda waya ta riga ta zama mu muka zama ita ta zama kamar remote control na rayuwar mu ba za mu iya yi babu ita ba duk kome muke yi muna tare da wayannan annun bandaki muna shiga da ita mu ci ga ko ina in muka yi awa daya babu ita gaba daya ji muke yi kamar ba wannan ba to ya kamata mu yi amfani da ita wurin kokarin ganin ta amfanar da mu akan harkar rayuwar mu ta yau da kullum sannan ta amfanar da mu akan harkar mu ta addini so akwai abubuwa da yawa wanda kuma yanzu lokaci ya riga ya kure ina godiya sosai da sosai kullun hankali na yana nan ina ta kokarin in zo in zo ka jira amma abubuwan sai a hankali to wannan alhamdulillah dai abu yana ta ci gaba kuma haka muke fata Allah ya sa abun ya kai inda ba a tunani sannan kuma Allah ya bada lada ya ƙara daukaka wannan da'awa ta sunna ta shiga lungu da sako da duk inda ba mu yi tunani ba Allah ya ba mu ikon amfana da dukkanin abin da zamu saurara da kuma muke saurara sannan kuma Allah ya karfafe mu Allah ya sa mu kikkiawan ƙarshe nagode sosai
insha Allah ya gode malam
Allah ya saka amin amin Allah ya
jazakumullahu khair
amin insha Allah
insha Allah akwai addu'a muna godiya kwarai da gaske da ziyarar dan uwa mallam Adam ya kawo mana Allah ya saka mai da alkhairi a matsayin san da dan uwa da shi aka fara wannan da'awa ake tafafatawa musamman akan harkar wannan social media muna godiya kuma har yanzu yana ta ba mu shawarwari da shi da sauran yan uwa dai da suna nesa su ma kasashen waje suke suna taimaka mana wajen inganta yadda zamu yada da'awar ta hanyar wannan pejijika namu na alkhairi yan uwa zamu rufe wannan shiri da mika ta'aziyya ta musamman ga al'umman musulmi da kowa da kowa na Najeriya da na jihar Katsina gaba daya da kuma duniya duka dangane da rasuwar tsohon shugaban kasar mu ta Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari Jalal Muhammadu Buhari da Allah ya masa rasuwa da wata jinya da Allah ya jarabe shi da ita ya samu ajalin sa muna addu'a yau din nan aka binne shi a garin Daura bayan asar Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa dan aljanna ne Allah ya ji kansa da rahama kuma Allah ya kyauta makwancin sa shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ba shi kadai bane shugaban kasa a Najeriya da ya taba mutuwa amma yana da wani matsayi na musamman da dole sai an yi bayani kuma a dada fadakar da mutane kamar yadda yana da masoya kuma yana da makiya kuma baka isa ka hana mutum wannan abun guda biyu masoya da makiya annabawa su suka fi kowa matsayi a wajen Allah amma Allah bai raba su da makiya ba an zage su an ci mutuncin su so ba wani bakon abu bane duk nagartan mutum da daukakan mutum sai ya zama an samu wasu masu zagin su ko cin mutuncin su damun ba za ka iya hana mutane waɗannan abubuwan ba sai dai kawai mai rabo mai hankali shi bai zai shiga cikin wannan rashin hankali ba Jinan Muhammadu Buhari mutumin kirki ne kuma ni shaida da zan yi masa da kuma sauran malamai na sani wallahi yana son addini mu ba mu da wata alaka da shi sama da addini ya sha kiran malamai a boye a tattauna da shi a ba shi shawara. Ni shaida ne, ni a matsayina na ban wuce da ba a wajensa, amma wallahi na sha zuwa taro a boye wannan ba yan jarida ya kori yan jarida. Wallahi mu zauna da shi sama da awa uku. Wannan ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, duk malamai masu da'awa sun sani wanda daidai aka gayyace su yace a bashi shawara. Ana gaggaya masa wani abun ya rubuta, wani abun wasu su rubuta masa, wani abun ya aikata, wani abun kuma bai samu dama aikatawa ba. Amma dai misalin wanda ya baka dama ka zo ka gaya masa, to alhamdulillah ni dai a iya sanya shi ne shugaban da na taba zuwa na zauna gaba da gaba da shi, kuma muka aka ba shi shawara. Wani zai ce ashe to malamai suna ba shi shawara baya bi ne, a yana bi da yawa wasu abubuwan ma da yake din shawaran malaman addini ne, kuma malaman addinin musulunci, malaman addinin musulunci ya shiga daki da su ya falo a zauna a tattauna da su ayi wasa da dariya. Bana manta wani zama da aka yi da malamai, akwai Professor Isa Ali Fantami, Allah ya saka masa alkhairi, da shi yake controlling din mazaman. Wani ya yi malami yana ta bayani, yana ta bayani, ina jin kamar daga Sokoto ne. Sai Professor sai yake cewa lokaci ya yi, sai Janar Muhammadu Buhari ya ce a kyale shi, kyale shi, kyale shi, maganganunsa masu muhimmanci ne. Sai da ya ce, ya yi magana a gurin, ya ce kowa a ba shi dama ya faɗi iya abin da zai faɗa. Ni wannan shaida ne, ni na sani, kuma nan ba ɗaya ba, ba biyu ba, gaskiya ba ɗaya ba biyu ba. To kaga a cire sai ya zo da wani abu na alkhairi, kuma bai hana kuma ya kurakurai ba a matsayinsa na ɗan Adam. Sannan kuma ko ba komai dai duk rayuwarsa a kan hidimar ƙasar ya yi, ko da yana da laifi Janar Muhammadu Buhari, amma kuma ya ba da rayuwarsa a kan Najeriya gaba ɗaya, rayuwarsa tun da ita shi gaba ɗaya a kan nan. Ya yi aikin soja, ya yi wane ne, ya gama aikin sojan ya dawo ya shiga siyasa, ya ta nema don ya kawo gyara dai, ko ba komai dai. Ya yi zaɓe an kada shi sau nawa, ko an ƙi a bashi kamar yadda yake faɗa sau nawa, duka dai gaba ɗaya dai misalin akan ya ƙarar da rayuwarsa akan hidimar al'umma ne. To wannan ko wanda ba musulmi ba ne misalin ya ba da wannan gudunmuwa ya taimaka, ya kamata ka ɗan faɗi kalma mai kyau dai akan sa, ballanta na musulmi mai sallah kuma ya rasu alhamdulillah yana sallah, yana musulmi. Da haka muna kira ga dukkan musulmi da waɗanda suke bin malamai suke saurara, ku faɗi alkhairi. Abin tausayi ya wuce ƙarewa yau da cijon nan da aka tona rami aka sa itatuwa a kansa aka binne shi duk gatansa da matsayinsa. A yi wa mutum wannan abin, a ce yau kana da sauran wani abin da za ka bi shi ka iya tunawa. To in wahala ce kake gudu kake gani, to ai yanzu ya mutu, in shi ne ya ja wahala, to ai tunda ya mutu baya nan, to ai sai kuma a samu canji ko? Idan mutum tunanin sai yake haka yake tunani. Ba a ce ba a kuskure ba, ana yin kuskure. Kuma mu daman kun san matsalar mu 'yan Najeriya, yawanci ba mu da gwani, musamman dai mu musulmin arewa ba mu da gwani. Namu shi muka fi zagi da yawa, akwai misalai akan wannan. Namu shi muka fi ɓatawa, namu shi muka fi gawa. Yanzu cikin bibiyar da na yi malam, na san kuma 'yan zamani ne 'yan social media, duk zage-zagen da ake wannan bawan Allah, ni dai Allah bai nuna min wani dan kudu guda ɗaya da yake zagin sa ba. Dan kudu guda ɗaya kafiri ko da ba musulmi ba, ko musulmi dan kudu. Ka duba abin mamaki, ko su kaga su ma 'yan Najeriya ne, kuma in ɓata wani su ma an ɓata musu. To abin tambaya, menene hikimar mu muna sallah, mu musulmi ne, kuma mun yadda da ƙaddarar Ubangiji, kuma mun yadda da mutuwa, kuma mun san akwai tausayi, to me yasa ɗabi'unmu suka canja? Kaga in dai shugabanci ne, ai ba iyayen arewa shugabanta ba, ko ba haka bane ba. Kuma in wahala ce ake gani, su ma 'yan kudin ai sun sha wahala a hannunsa. An yi lokacin da yake mulkin, ai an yi ta faɗa ya fifita 'yan arewa. Kuma a iya sani na a mulkin da ya yi, ya ba 'yan arewa dama, sai dai 'yan arewa sun ci amanarsa su ma. Ba shugaban da ya ba 'yan arewa ofisoshi daban-daban masu matsayi da dama, saboda tunanin su taimaka akan abun nan. Amma an yi betrayal ɗinsa, amma an manta waɗanda aka ba su mulkin a lokacin Buharin, su waɗanda suka riƙe kudin, suka yi ta tsotsan abin da suka tsotsa, su yanzu duk ba a zagin su. Sai wanda ya taimake su, ya ba su, ba su yi abin da ya kamata ba, suka ci abin da suka ci, suka gina kan su, suka yi arzikin, su yanzu sun zama safe, suna kubuce. Sai shi kuma wanda ya taimaka musu ya ce a zo a yi don a taimaki ƙasar, wanda shi kadai bai ce gyara kasar ba sai da taimakon wasu su duk an manta da su to ni ina ganin musulmi ya kamata a babi na musulunci na nasiha mu duba wannan zaka ga mu kadai ne yan arewa in dai an munnada an nada mana minista mu ne muke zagin sa in ma mun wani gwamnati ne mu ne muke zagin sa in ma wani kujera ne mai tsada aka ba wani dai mu ne dai muke zagin sa su ku yan arewa yan kudu haka suke cin kayan su sai su gama yanzu akwai kujerun da dayawa dadin a lokacin jinan Muhammadu Buhari a hannun mu cike na arewa alhamdulillah komai lalacewa dan amfana an da dauki ayyuka da waiwai da sauran daidai gurgudu duk da ba a samu abin da ake so ba misali to amma yanzu duk kujerun duk sun kubuce mana Bilal Azimu ko ofanyar ofisin su Abuja baka isa kaje ba dayawa wasu daga cikin ministoci da arewa duk a cike ake da yan arewa ne suke zuwa ana neman alfarma yanzu ko zuwa wurin ba za kai ba so ina so ya kamata mu canje tunanin mu kuma mu yi wa yaran mu tarbiya gaskiya kuma mu rinka kula da abin nan kuma malamai masu da'awa su rinka gyara lafazin su da bakunan su gaskiya akwai tasirin wani irin wani wa'azi da ake wanda yake ba na daidai ba na kuskure yakan sa mutane su rinka wani abu kamar khawarijanci kamar rashin hankali a ce mutum musulmi ya mutu kana kida kana tsalle kamar baka da hankali mutum musulmi ya mutu kana kida kana tsalle wanda kai ma kana kan hanya man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidu da haka ya kamata mu gyara wallahi wannan amana ce malam baya cin abin da zan yi magana to amma ni ina ganin idan ban fada ba amana ce Allah zai kama ni ban gaya wa mutane wannan ba ku fahimta dan adam ne zai iya daidai zai iya kuskure kuma dukkanmu wallahi dukkanmu masu daidai ne kuma masu kuskure ne kuma lalle an yi daidai kuma an yi kuskure to shikenan in dan adam ya kuskure me ya kamata kai masa kai masa afuwa ka yafe masa amma kaga mutane suna mu'amala wanda take ba ilimi a ciki ba tunanin gobe
wallahi akarumkallahu kullun na neman gabar da muna buƙatar janyo matasan mu a jiki
haka
musamman a ce tun daga kan makarantun secondary schools ya kamata shugabanni su hankalta yanzu wannan harkar ta social media ko da sauran su da meme ya kamata a ce a fitar da wani babi ko wani subject wanda zai koya mutane shin ya ma za su yi amfani da social media tunda abin nan ya riga ya zama tabbas ya zama wayar nan ta zama jinin mu ta zama komai a duniya yanzu to ya kamata tun kafin gabar da yara za su fara mamallaka wayar nan a koya musu ya za su yi amfani da ita ya za su shagala wurin bincike na ilimi wurin bincike na sana'a yau da gobe wurin bincike na yadda za su samu kuɗi da ita sai ya zamana cewa hankalin su ma bai kai can wani bangare na negative abu dama abu ne da positive da negative idan ka nuna mutum yadda zai amfani da positive abu to ba zai kalli negative din ba amma idan ka bar mutum sakaka a kullun ita zuciya dama ai negative da abu take daukowa so rashin aikin yi da rashin sanin abin da za a yi da ita kanta wannan wayar shi yasa yara da yawa yanzu kokarin neman trending kokarin neman abu a'a kokarin su ne so sai an sanna a social media kuma sai ai ta abin da kai kana neman followers kuma sannan kana bata imanin ka kana bata alaƙar ka da mutane to ya kamata lalle gwamnati ta farka ta tashi tsaye tun daga kan secondary school a samu wani topic ko wani subject da za a dinga koya wa yara yanda za su yi amfani da ita kanta wannan wayar
tabbas
da yanda za su yi amfani da ita kanta social media din da su kansu iyaye idan za su ba wa ƴaƴansu waya ko za su ba su za su bude musu account ko akan wani abin nan sai zama sun bibiye su me da me suke yi yanzu posting ne zaka je kai ko wani abu yaro dan karami wanda bai kai shekarun abin nan ba in ya kundama ma wani zagi ko ya gaya ma wani abu sai ka ci gaba ɗaya ma wayar ma ta fita daga ranka su gaskiyar magana a arewacin Najeriya muna da kalubale wanda yawanci waɗanda suke ake magana su bloggers ne suke da followers ake shiga ake musu comment ake musu wani abu gaba ɗaya hankalin su ba kan irin wannan abu tarbiya ta yi karanci
kuma abin tausayi wato babban mutum da yafi kowa girma a Najeriya sai an zage shi
za a zage shi tabbas
babban mutum da yafi kowa girma malami na addini ba wani malamin da ba za a zage shi ba
to ai yanzu malai idan da waya
ta shugaban siyasa ba wanda ba za a
tana shigo
kowa ba babba
ina samu ba zan kalli wani fasu ba zan yi ta ina wani bata lokaci ba ina fasu ko ina wani abu so lalle ya kamata a ce matasa wanda suke da kwarewa a harkar social media da sauransu a fitar da wani tafi su ma kanta gwamnati ita ma ta fitar da wani abu tsari da za a dinga koyawa yara a makaranta ne wannan yanda za a yi amfani da wannan harkar social media da harkar waya.
Allah ganar da mu.
Amin ya Allah.
So muna masa addu'a mai girma tsohon shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari da aka binne shi a yau da sunan wannan shafi namu da wannan zaure namu na fatawawi. Allah ya gafarta masa. Mu abinda muka sani kenan, kuma abinda zamu iya faɗa kenan. Wallahi kuma muna fata Allah ya yafe masa, ya yafe mana gaba daya. Mu ma masu laifi ne, in muna da haki a kansa shi ma yana da haki a kanmu. Yau watakila mun yi masa abinda bai kamata ba, watakila mun yi da shi, watakila mun zage shi, watakila mun bata shi, watakila ba mu masa biyayya da ya kamata ba. Duk dai abubuwa dai gasu nan, kowa dai yana da haki akan kowa. Kuma wani abin da aka yi masa shaida a duk cikin shugabanni na Najeriya, mutum ne mai kula da sallah, yana kula da sallah. To wannan shaidar kadai wallahi ta ishi mutumin nan, watakila ya samu wato sauki a tattare da mu. Yana kula da sallah kuma baya, ba za ka ce barawa ba, kuma baya bin mata, baya kuma shaye-shaye. Wato muwasafat da za su baka kima ta mutum dan adam, cikakken mutum. Alhamdulillah, Allah ya ba wannan bawa Allah. Fatan mu Allah ya yafe masa. Mu dai abinda muke roƙo ya Allah, wannan dan adam da ya je masa sallah, masa addu'a, Allah kar ka dubi kurakuransa, Allah ka yafe masa, Allah ka hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ubangiji Allah kuma mu ka yafe masa. Sauran shugabannin mu su ma Allah shirye da su. Allah sa mutuwarsa ta zama wa'azi ne a gare shi da mu gaba daya. Muna da amfani da wannan lokaci, kuma muna mika ta'aziyya ta musamman ga ƴan uwa duk masu sauraron mu, shine dangane da rasuwar ubanmu, kuma jagora babban attajiri a wannan ƙasa gaba daya, ko a duniya ma gaba daya, Alhaji Aminu Alhassan dan tata, da shi ma Allah ya masa rasuwa a satin nan da ya wuce, aka yi ta'aziyyarsa, an binne shi a garin Madina a makabartar Baqi'a, makabartar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai. Fatan mu Allah ya yafe Alhaji Aminu, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa kuma dan aljanna ne. Akwai ɗaya daga cikin manyan malamai shi ma a ƙasar Saudiya da ya rasu, Sheikh Rabi' Hadi Al-Madkhali, shi ma ya rasu. Sheikh Rabi' babban malami ne daga cikin malamai na da'awa a ƙasar Saudiya, kuma malami cikin malaman Jami'ar Islamiyya, wanda ya bada gudunmuwa kwarai da gaske, shi ma ya rasu. Fatan mu Allah ya yafe masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa kuma aljanna makomarsa. A jiya Allah ya dade jarraban mu da wata rasuwar a wannan gari na Kano mai albarka, ɗaya daga cikin jigajigan malaman mu kuma jagorori na sunna, shine Fadilul Sheikh Doctor Abdullahi Muhammad Yankaba, da Allah ya masa rasuwa, shi ma ya rasu a jiya. Akai masa sallah bayan azhar a masallacin sa a Markazul Islah, a markazin sa anan akai masa sallah. Kuma abun sha'awa ya malam Sheikh Abdullahi Yankaba ya rasu yana sallah, ya rasu yana sallah kamar yadda aka sanar da mu. Ya rasu yana tahiyya, yana attahiyatu lillahi, an dauka dogor addu'a yake, insha Allah ya dauki ransa yana cikin sallah. To malamai suna faɗa yana daga cikin husnul khatima, kyakkyawan cikawa shine mutum ya mutu yana aikata wata ibada. An sha gugurmaya, an yi da'awa, an yi addini, a shekaran jiya shi limancin